نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da kasancewa a wannan masallaci da ke wannan unguwa mai tarun albarka unguwar Garlimari Arewa a wannan gari nawa mai tarun albarka garin Gombe ƙarƙashin kungiya ta mu mai albarka ta jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna wanda daga cikin manyan ayyukanta na gaba-gaba akwai wa'azi da tunatarwa da duk abin da za a bai suna kamar wannan din. Yau dai muna yin Juma'a ne wanda yayi daidai da 28 ga watan biyun musulunci watan Safar kenan. Yau hijira na da shekara 1447 daidai da 22 ga watan 8 na shekarar miladiya 2025. Kamar yadda malami na ya gabatar cewa cikin hikimar Allah sai aka yi koma ta kamo ni ba dan na isa na zauna a wannan bigire ba, sai dan innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi li yaqu bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. A su shugabanni sun yi umarni sun ce lalle illa duk inda ake a zo a yi wannan karatu, to muka ce sami'na wa ata'na, mun ji ko mun yi biyayya. Ana fahimta? Ba tare da jan mukaddima ba, wannan kungiya mai albarka ta jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna da ƴaƴanta da mu muka yadda za mu tafi kan doro na alkitabu wa sunna, to wannan tattaunawa mu ta shafa kai tsaye, domin masu hikima suna cewa kada dinga yin tuya ana manta albasa, kuma kada mu zama candle ko fitila ta haska wani ta ƙona kanta wanda ba haka ake fata ba. A galibiya wa'azozinmu suna da alaƙa da wa'ansu mutane waɗanda a fahimtarmu ko kuma a abin da ya bayyana akwai kusakurai da suke aiwatarwa a mu'amala ko addini, wanda dama wannan iya cikin manufa ta wa'azi. To mu ma a kanmu da muka yi da zami wannan tafiya ƙarƙashin alkitabu wa sunna, wajibi ne a sake girgizawa mu san irin abin da ya cancance mu, mu san kuma irin al'amari wanda ya kamata mu riko da shi, an fahimta, wanda zai taimake mu a matsayinmu na musulmai a ƙarƙashin alkitabu wa sunna. Babu shakka wannan kalma ta ahlus sunna wal jama'a to nurun ne ala nur, alkhairi ne akan alkhairi, alkhairi ne wanda ba shi da musaltuwa a wannan rayuwar ta duniya. Yau bayan Allah subhanahu wa ta'ala da al'umma su ma shaida kai kana bin tafarkin sunna a addini, to wannan ba karamin alkhairi ba ne, ba karamar alkhairi ba ce ka zamto addininka kana kwatantawa a ƙarƙashin alkitabu wa sunna. To babu shakka zama ƙarƙashin alkitabu wa sunna, malamai suke cewa akwai wasu al'amura wanda ya kamata ya zama tunatarwa gare mu a matsayinmu na ahlus sunna wal jama'a. Babu shakka ya ƴan uwa, daga cikin manya-manyan ƙofofi wanda ake shiga cikin soyayyar Allah cikinsu, ka samu yardar Allah da soyayyar Allah, mafi girman ƙofofin shiga hakan shine ittiba'u sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Matkar kana begen ƙaunar Allah da dafawarsa da taimakonsa, to ya zamto kana gudanar da rayuwarka ta addini da mu'amala ƙarƙashin sunna. Kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya raye shi a duniya tsawon shekara 63, wanda akwai shekaru 40 wanda kafin ya zama annabi ya yi su, bayan Allah ta'ala ya bashi matsayi na annabta da manzanci yayi shekaru 1 har 23 shekara 13 a garin Makka shekara 10 a garin Madina to wannan shekaru 23 ba wani abu da dan adam yake bukata a yau a matsayin sa na musulmi na gudanar da addini ko mu'amala wanda ba a yi sa tsawon wancan shekara 23 ba babu shi dukkan wani al'amari wanda zai taimake mu a duniya zai taimake mu a lahira to sai da Allah ta'ala ya bada namuzai nasu a wancan shekaru 23 mu dauko gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gida ne da yafi kowane gida alkhairi duk duniya gaba daya to ba irin yanayin da ba tsinci kai a gidan ba an tsinci kai cikin wadata an tsinci kai cikin babu an zauna an haihu a gidan an mutu a gidan an yi kasuwanci a gidan an aurar a gidan saboda wannan duka abin da ya tabbata ya zo daga wancan gida to dabbaka shi a yau da gobe shine zama akan sunna ya zamto in aurarwa zakai ka kwatanta yaya aka aura a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aurowa zakai ka kwatanta yaya akai a wancan lokaci in mutuwa akai maka ka kwatanta yaya akai mutuwa a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka samu kanka cikin talauci to ka tuna ya aka zauna a gidan manzon Allah lokacin bau idan ka samu kanka cikin wadata ya aka zauna gidan manzon Allah lokacin wadata to wannan fa shine zama akan turba ta sunna dama sunna suka ce practice ne aiki ne dole in ka karanta sai kai aiki kamar yanda ita wannan al'umma malamai suke mata kirari da cewa ummatu iqra alqira'atu wal amal karatu da aiki to kofa ta farko ta samun yardar Allah da amincewarsa shine mutum ya zauna akan doran sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ittiba ma thabbata min aqwalihi wa af'ali wa takhariratihi alaihi salam kuma zama kan sunna shine bin abin da ya tabbata daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ta bangarori guda uku ko dai aqwal nasa maganganunsa ko af'al nasa aikace aikacensa ko takhariratihi ayi abu a gabansa bai tsawa bai hana ba shi ma wannan ya zama sunna bin sabin sunna ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bakin sa mai albarka ya faɗi abubuwa da yawa ku yi kaza ku bar kaza kaga wannan sunna ce kauliya dama yace game da aikin haji yace ku zo a nima na suka ku riƙe aikin hajin ku daga gare ni irin yanda ku ga ina yi sallah yace sallu kama ra'aitumuni usalli ku yi sallah kamar yanda ku gani ina yin sallah kun ga ashe manzon Allah ya faɗi maganganu da yawa a rayuwarsa wanda malamai sun tatowo an su da yawa mun same su a yau sannan manzo Allah ya yi ayyuka da jikinsa inda ya aikin ba khususiya bane nasa to ya zama sunna ga al'ummarsa sannan ma'aikin Allah an yi abubuwa da yawa a gabansa wanda bai tsawatar ba bai hana ba to wannan su ma suna ɗaya daga cikin zama akan sunnabin su da kuma tabbatuwa akan su Allah ta'ala a cikin alqur'ani mai girma yake cewa qul in kuntum tuhibbunallah
بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم
نعم
والله غفور رحيم
الله تعالى كيف قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني الله يجي كتشمس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنتم تحبون الله har in ku kunce kuna son Allah ku da gaske ne to Allah yace manzon Allah ka ce da su fattabi'uni ku bi ni shi dama manzon Allah bin sa ake mutaba ake duk abin da yayi aka tabbata yayi ka bi kan ka tsaye ko ka gane ko ba gane ba haka wannan bin a makance manzon Allah ka dai ake wa ka bi shi in an tabbatar da abu da gare shi yake to Allah ya ce mu bi manzon Allah idan mun bi manzon Allah yuhibbukumullah sai Allah ya so mu din in kaunar Allah kuke so ku so manzon ku bi manzon Allah bin manzon Allah iya haifar da soyayyar Allah zuwa gare ka sannan kuma da gafarar zunubi waya gafir lakum zunubakum wallahu gafurur rahim kaga abu guda biyu kenan ga son Allah ga gafaran Allah a karkashin mai bin sunna a karkashin bin sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ita sunna ya ƴan uwa hiya kullama sabbata annahu ta'atul lahi wa rasulihi alaihi salatu wassalam ita wannan sunna da ake magana akan ta shine duk abin da ya tabbata annahu ta'atul lahi wa rasulihi alaihi salam da'a wa Allah ne kuma da'a wa manzon Allah ne min al ibadati wal mu'amalat daga cikin ibada da ko mu'amalat wannan a dunkule su ake nufi da sunna abin da ya tabbata cewa da'a ne ga Allah da'a ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sanan al'amura dewa wanda muke rayuwa a cikin su yau da gobe muna bibiye su karkashin alkitabu wa sunna zama da mahaifa zama da iyali zama da makota tsintar kanka cikin kasuwanci ko aiki tsintar kanka a bakunta ko tafiya duk waɗannan bin su yanda suke a shari'a shine da'a wa Allah Allah ce ka zauna da kowa lafiya Allah ce ka kyautata ga wanda ka fi su dama-dama to da'a wa Allah kenan Allah ya ce mahaifanka ka tabbatar da kana da kyakkyawar alaka ta zaman lafiya da su kana dafa musu kana taimakon su kana sanya musu farin ciki to kai wa Allah da'a kenan kana yin addininka bisa doron sunna duk abin da bai inganta daga manzon Allah ko sahabbai ba aka kutso shi cikin ibada ayi kokarin a ware shi gimi ba ibada bane to wannan shine da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana nan cikin tufafi ka tufafin ka su ja kasa kai su wuce idan sawu ma'aikin Allah yake cewa duk abin da ya kasa da idan sawu na tufafin nan manzon Allah yace ku bar gemu idan ya fito iful lihiya ku cika gemanya wa qasu shawari ku daddatse gashin baki sunna ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi ujibu tayammun fi kulli shay yin abu da dama iya bawa manzon Allah sha'awa dukkan al'amuransa kaga shi mai yin abu da damanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana buƙatar wannan kuma da'a ce gare shi yasa ya ce wa dan babbansa Abdullahi dan Abbas radiyallahu an yace ya gulam sammilla kul bi yaminik wa kul amma hayli ya kai dan yaro idan zaka ci abinci ka ce bismillah sannan ka ci da hannunka na dama sannan ka ci gabanka kaga yin tsarin cin abinci a wannan yiwa manzon Allah da'a manzon Allah ya hana a take ciki da abinci ka ji ba masa ka tsinke irin koshin kurma a ce kurma ka koshe ya kadin nan to wannan shi sunna ba ta tabbata da wannan ba har ma yake cewa in zai yiwu ka kasa cikin ka uku sulusul lit'am wa sulusun lisharab wa sulusul litanaffus rabi ɗayan uku abinci ɗaya kaso ɗaya cikin uku ruwa ɗaya kaso na ƙarshen uku kuma iska yanda zaka ke samu jin dadin numfashi wata rana wani bawan Allah ya tambayi Imam Malik rahimahullahu ta'ala yace akramaka Allah ni ne na manta zan ci abinci loman farko ban yi bismillah ba sai yace sai kai a ta biyu yace akramaka Allah a ta biyu ma sai na manta ban yi ba yace to idan ka zo ta uku sai kai yace da na zo ta uku ma sai na manta ban yi ba yace ta kai wani irin cin abinci zaka yi haka yallo kai loma uku baka bar abinci ba wani irin cin abinci gare ka haka Imam Malik ya bashi fatawa kaga ahe sun dau wannan dabi'ar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rashin take ciki kaji ba masa ga tsinke kana zama da kyar tashi da kyar shi ma ba suna bace a cin abinci ana fahimtar wannan kwanciya ya ce ka kwanta da bangaren ka na dama kai alwala kafin ka kwanta kai azkar azkarun nau shi ma sunna ne bin wannan bin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ka kiga cikin harkokin iyalanka manzon Allah an ce wa kana fi mihnati ahlihi ya zo a cikin bukhari idan manzon Allah iya gida to harkokin aikin gida da shi yake sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ba aiwa yaro wanka ba sai kama ya masa shi ba maki aiki ne musu yawa idan ba a share ne ba manzon sai dau tsuntsiya da kansa ya share idan ba a dora girki ba sai ya dora da kansa ya ci ba maki aiki ya musu yawa wa kana fi mihnati ahli iya cikin harkokin iyalansa a cikin gida kai ma ahlus sunna ka zama haka kana tai hajiyanka girki musamman ma a ce ita kadai ce kana kokarin taya ta wanki da wanke-wanke domin haka manzon Allah ke a cikin gida iya shiga harkokin aikin gida manzon Allah iya zama da su su tattauna su yi hira a warware matsaloli da yawa sallallahu alaihi wasallam iya da saukin hali ya zauna da yara kanana iyayin sallama duk inda ya samu yara kanana a zaune zai musu sallama an ce yajlisu ala turab manzon Allah sai ya zauna akan dandanin kasa ba tare da shimfida ba sallallahu alaihi wasallam an ce manzon Allah idan ya zo gu an taro to inda mutum na karshe ya tsaya to shi ma'ana yake tsayuwa baya kutsowa yace sai hawa hayati bil baye a matsayin ka na ahlus sunna ka koyi wannan iya da tawazu nuna shi ba kowa bane nan ku shine kowa din sahabbansa suka ce ya rasulullah muna so mu samu itace haka mu dan magunda zaka ke zama kan itace wanda idan an zo za a gane kai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk muna zaune a gude baƙo ba zai gane ka ba sai ce a'a ba ni da bukata duk wanda yazo iya neman manzon Allah gani mali wala duniya illa karakibin istadallata ta shajara raha su magadara yace ku rabani da wannan duniya ni a misali dan dau duniya kaman matafi ne iya cikin tafiya yayi zango ko cin abinci ko sallah ya dan huta sanai tashi tafiyarsa yace haka dauka yana duniya ka koyi wannan ka koyi nuna wa duniya kai ba kowa bane sai Allah kuma ya daga ka dama an ce man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya kaskantar da kansa dan Allah kuma sai Allah sai ya daga shi girman kai ba sufan ahlus sunna bane rena mutane ba sufan ahlus sunna bane manzon Allah me tausayi ne rashin tausayi ba sufan ahlus sunna bane manzon Allah da kansa yake cewa laysa minna man lam yukrim kabirana wa lam yarham saghirana wanda bai tausayawa na ƙasa da baya girmama na sama baya cikin mu to kun ga duk wannan tabbaka su amaliyan to shine zama akan sunna duk wannan da makamantan su ya zamto kana tabbaka su gurgudan ikonka karkashin fattaqullaha masmatu kiyaye dokokin Allah gurgudan iko to wannan shine zama darandam akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai malai yake cewa a abin da ya tabbata da gari da'a ne ga Allah ko da'a ne ga Isa sallallahu alaihi wasallam ibadat mun kawo misali mu'amala manzon Allah ya zauna da mutane da yawa har ma wanda ba musulmai ba yayi makotaka da su inda malaman tarihi suke bayarwa cewa akwai wani makocin sa ba yahude dan ba yahudan bashi da lafiya sai manzon Allah ya ja tawagarsa ya nemi izini zai je gano wannan yaron bashi da da yaje gano shi suka gaisa da mai gidan da yaran sai Allah ta'ala ya masa isharar cewa wannan mutumin wannan yaron ba zai tafi daga jinginsa ba zai mutu sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake furtawa yaron kalmar shahada ma'ana yi kalmar shahada ta zama to akiru kalamihi man kana akiru kalamihi la ilaha illallah da kana aljanna ma'aikin Allah ya dinga maimaita yaron iya so yayi amma iya shakkar mahaifinsa in zai yi sai ya daga kai da kalmar mahaifinsa sai mahaifi ya ce atiya abul qasim kai wa baban qasimu da aka masa biyayya to ashe kaga kyautata mu'amala da makota suna sa su baka amanna da yarda da duk abin da kai kan ƴaƴansu ko duke su san ba mu wanta bace akwai bambancin addini ku duba tsabar kiyayya ta musulunci kamar agon bai hude amma domin tsabar iya kyautata mu'amala ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba yanda wannan bayhudan ya bar yaron sa ya furta kalmar da manzon Allah ya masa kuma ya mutu akanta har ma aikin Allah ke ta ina godewa Allah da ya ceto wannan yaron daga wata sanadiyya ta kaga idan da mu'amala ba ta kiwo ba hakan ba za ta faru ba amma yanzu kana ahlus sunna a ce makocinka baka magana da shi wani a ce tun kafin azumi wani a ce makocinsa a gona ba sa magana wani a ce makocinsa a kasuwa ba sa magana wani a ce sun nemi aure shi ya samu shi bai samu ba sa magana wannan duk al'amari ne wanda bai kamata mu tsinci kanmu a cikin sa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk ranar alkhamis da litinin Allah iya sa malaiku su tattara aikin bayi a kai su sama dama ya ce wal amalu salihu yarfa'u aiki na kwarai shi Allah yake daddagawa zuwa gare shi ya karbe shi idan an je kai aikin bayi sai Allah ta'ala ya ce wa mala'iku ku ware aikin masu gaba da junansu ba na su kar ku zo min da shi nan har sai sun shirye juna har sai sun shirya sun ci gaba da mu'amala kamar da kaga ashe duk wanda yake gaba da dan uwansa musulmi iya cikin hasara aiki duk sallar sa duk azumin sa duk biyayya ga mahaifansa duk hidima wa iyali to iya nan a ƙasa ko saman garin su ba iya zuwa har sai sun shirya haka manzon Allah ya faɗa an ba ku notice na kwana uku duk sabani kai wace kwana uku idan ya wuce kwana uku to ya zama musiba ya ji gabar da Allah ta'ala zai dinga jirkinta aikin ku ba zai karba ba to kaga shi ahlus sunna bai kamata a same shi da wannan ba mu dinga kokarin wali afu wali yasfu ga Mista bin Usasa dan uwan sai na Abubakar radiyallahu anhu to iya cikin wanda shi dan ya zama da kafarsa lokacin da akai hadisul ifki akai wa nan Aisha kazafin nan wanda suratul nur ta bamu labari to ya tsunci kansa a ciki Mista wanda sai na Abubakar dan uwa ne gare shi iya taimakon sa to da Allah ya sako da ayoyi da suke bayyana gaskiyar abin da ya faru sai aka yi wa manzon Allah wahayi da shi a ciki masu wannan yada tsekumin kamar da na Aisha sai na Abubakar da ya ji haka sai ransa ya baci yace ko da ma wa'ansu za su yi ai Mista bai kamata yi ba tunda dan uwa ne Aisha yar uwarsa ce sai ke ce to yayi rantsuwa ba zai karfi ba kansa ya janye mai tallafin man fetur ko kamar yadda aka yi mana yace ya janye wa ya janye mai tallafin man fetur duk abu wani taimako ba zai masa ba da ya faɗi haka sai Allah ta'ala ya sako da aya yace wannan mataki da ya dauka ba haka zai ba ga abin da Allah yake so yi wala ya'tali ulul fadli minkum wasa
wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba wal yatama wal masakin وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
Allah ce wala ya'tari wala ya'tari ulul fadli minkum wasa'a an yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah Allah yake cewa ma'abota dukiya sune ulul fadli kasiran tsuwa ba za su taimaki makusantansu ba kaga ashe Mista makusancin sayyidina Abubakar an yi utu ulul qurba wal masakin Mista he miskini ne mai neman taimako ne wal muhajirin ahe Mista yayi hijira duk wannan sifar guda uku akan su tabbata kar ku yi rantsuwa dan wani abu ya shiga tsakanin ku na sabani ku ce ba za ku taimake su ba sai Allah ya ce wal yafu wal yasfu ku kauda kai ku yi afwa ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum shin ku din ba kwa so Allah ya gafarta muku idan kana ta aman magana cewa ba za ka yadda ba duk wanda ya zo gonka akan ku sunan da wala ba za ka yadda ba ba za ka saurare shi ba kai da shi har abada to sai Allah ce kai ba kai wa Allah ne bi kuma kai din ba ka so Allah ya yafe ba alati buda ne gafira Allahu lakum sai na Abubakar zai fadi gaban manzo Allah yake kuka yace wallahi ina so Allah ya yafe mu ina so Allah ya yafe daga nan mu'amala ta ci gaba kuma ya wuce to haka ake so duk wanda kuka samu sabani da shi ku yi kokarin datse sabanin ku kuri shi da shedan ne inna shaytana yanzagu bainahu shine ke kawo batanci da rigima a junan ku ahlus sunna mu dinga kokarin kyautata mu'amala addinu al mu'amala mu dinga kyautata mu'amala mu zauna kamar mala'iku ba zai yi ba a ce wani ba zai saba ba zai yi ba zan saba ma zaka saba zan ma ba daidai ba zaka ba daidai ba amma me ake so ya zamto afuwa da kyakkyawan zato duk ta ture ku sakurmu na san kai dan uwana ne addini da rayuwa ina ma kyakkyawan zaton ba zaka cutar da ni ba kaga ashe wani abu in ya faru na sabani tuni sai na ture shi da kyakkyawan zaton da nake ba sabani ne dan adam ne kai ni ma wata ran zan yi ma wannan to amma babban abin da yake damun mu a yau shine muni na zato ga junanmu ai wani na ga iya mun gani gani wani bai zo ya mun kaza ba wani kamar iya ja da ni to kaga wannan in ya zauna a zuciyarka to ko tuntube wancan yayin sai ka dauka dan ya cutar da kai shi zannu bil mu'minina khaira idan muna so mu'amalan mu ta yi kyau wallahi sai mun kyauta za zo wa junanmu zato amma har in mun yadda shi dan ya sanya mana kin juna da yadda wani zai iya cutar da ni wani zai iya min kaza to babu shakka mu da samu mu'amala mai kyau ba zai yi ba Allah ta'ala yake cewa wa ma atakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Na'am.
Wa ma atakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha ghafurur rahim.
Wattaqullaha innallaha shadidul
liqab. Inna Allaha shadidul 'iqab.
Allah ta'ala ke cewa ma atakum ar-rasulu, ma din tana nuna generality, duk abin da manzo yazo muku da shi ko menene, Allah ya ce fa kuzuhu, ku rike shi hannu biyu biyu, duk abin da aka ce yazo muku daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ce ku karbe shi, ku rike shi, addu alaiha bin nawajis, ko kama ku damke da tiramin hakurin kuma yi rukun kankan, sannan wa ma nahakum anhu fantahu, duk abin da manzo ya hane ku, ku hanu, ku hanu, in yace abu kaza ba ke kar ku je kusa da shi. Wattaqullah, ku ci gaba da kiyaye dokokin Allah, ya ku bayin Allah. Inna Allaha shadidul iqab, hakika Allah mai tsananin kamu ne. A yi sabawa manzon Allah tana sa Allah ya kama mutum, sabawa manzon Allah tana sa Allah ya mutum uwa. Akwai wata rana Imam Ahmad dan Hanbal, Allah ya kara masa rahama, sai wani bawan Allah an yi sallan asuba, sai ya tashi ya dinga nafila, ya dinga nafila, kuma sunna ta hana wannan, ba a sallan nafila marar dalili bayan sallan asuba, ba a sallan nafila marar dalili bayan sallan asuba. Yake ta wannan nafila sai da ya gama sai ke cewa akramuka Allah, ai ba a yawan sallan nafila yanzu bayan asuba. Sai shi wannan bawan Allah ya ce to akramuka Allah, yanzu Allah zai min azaba dan nayi sallah, kusa akwai yanta ke fitin adama, yan sallar da nema laifi nayi. Sai ce a'a, Allah ba zai ma azaba dan kai sallah ba, amma zai ma azaba dan ka saba manzon Allah, tunda shi wanda ya zo da sallah shine cikar ayi, kuma kace kai za kai, sai Allah ya ma azaba akan wannan. An fahimci wannan? Kun ga ashe dukkan sa saba wa ma'aikin Allah, iya jawo Allah ya fishi da mutum. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. كجاكون نان متان دا سكي سابا وا منزان الله تا غانغان تو سابا مسا دايين بيو ان تصيبهم فتنه كو فتنه ا دونيان تي تسامي سو مالمان تفسيري سكا تشي فتنه شيني كانا غانين ليفي كدي كيكي باري شي كانا غانين سابا وا سنه كانا غانين بدعه كا هوكانتا wannan ba abun da yake wannan fitina aw yusibahum azabun alim, ko kuma Allah ya musu talala in sun mutu sun je kiyama, Allah ta'ala ya kama su, musu azaba. Yasa sabawa manzon Allah ba a wanye wa lafiya. Mu sani ya yan uwa, al-ittiba'u sunna wajib ala kulli muslim zakaran kana aw unsa. Bin sunna abubuwan da muke magana akan sa to wajibi ne ba, ka zama ahlus sunna a matsayin ka na musulmi wajibi ne, ka dinga gudanar da addininka bisa tsarin sunna wajibi ne, kai namiji ne ko mace ne. Al-Sheikh Imam Al-Balba Al-Barbahari yake cewa a cikin littafinsa a Sharh Sunna, yake cewa as-sunna hiya al-islam wal islam huwa sunna, yace da sunna da islam duk ɗaya ne, in baka sunna baka islam. A fahimci wannan? Rashin zama kan sunna iya zaman iya kai da iya mayar da kai wajen musulunci. Yanda za ka yi musulunci, ka yadda kai musulmi ne, to ka'ida sai ka riki wannan yadda taka da abin da za ka yi cikin musulunci daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dama iya ƙarƙashin ka shine da'atuhu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akbar wa an yujtinabu fi ma naha anhu wa dajar wa Allah ya'budallahi illa bima shara. Gaskata shi, da'a gare shi kai duk umarninsa, gaskata shi duk labarin da ya kawo, nesantar halinsa da abin da ya jawo kunne a kansa, sannan kar ka saki ka bautawa Allah sai da abin da manzon Allah ya zo da shi na ibada. Wannan shine kayan da Annabi Muhammadu manzon ka ne. Amma da za ka cika maganganu da duniya amma kana saba masa, to babu shakka kai ba mabiyinsa ba ne, kai dai musulmi ne amma ba mabiyinsa ba ne. In kiyama ta tsaya, manzon Allah ya bamu labari cewa yan aljanna, Allah ya sa mu da ciki, kafin a je aljanna za a tsaya a tafkin Al-Kausara a sha ruwa. Wannan ruwan da za a sha to sai manzo Allah ya ga malaiku suna korewa an su mutaye daga wajen ruwa an gama rigimar komai fa an zo dab da shiga aljanna sai malaiku suna korewa an su sai makin arkice haulai ummati wadance mafa al'ummata ne fa ku daina koran su sike ce ya rasulullahi li annahum qad baddalu ba'daka wa ghayyaru bayan ka bar su a duniya sun canje addini sun jirkita shi da san zuciya sai ke cha fasukan fasukan ko kore su ni ma ba ni ba su kun ga wannan iya cikin babban sharrin bid'a sai mutun ya gama dukkan wata rigima ta lahira zai ga aljanna wannan bid'a sai ta zama to sanadiyar dawo sa ba ya fada wuta Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala yake cewa wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء
نهدي به من نشاء من عبادنا
نهدي به من نشاء من عبادنا
وإنك
لتهدي إلى صراط مستقيم
الله تعالى كيتا وكذلك هكذا أوحينا إليك مكي مكا واهي يا رسول الله مي مكا ما واهي يني روحا من أمرنا روحي daga cikin al'amarin he malamai suke cewa Allah ya sanya wa Qur'ani suna ruhi ana yanda ruhi yake da matsayi a gangar jikinka to haka alqur'ani yake da matsayi a rayuwanka idan ga gangar jiki an cire rai ai kun ga babu mutun kenan dama mutuwa shine firaqul jasadi birruh a jiki ya rabu da rai shine mutun ya mutu ai to idan aka ce yau ga ka zuciya ce amma ba qur'ani a ciki to tamkar mushe ne tamkar mutun ba shi da rai ne shi yasa idan kafirai ko mujrimai suna wani abin da ya saba wa Qur'ani karara to ba bambanci da su da dabbobi zaman ka mutun mutuntaka yan adamtaka tana karkashin aiki da Al-Qur'ani yasa suka ce Imam Zarnuji ya ce al-jahiluna fa matu qabla mautih wal alimuna fa in matu fa ahya su jahilai a mace suke maka ba su mutu a mace suke su kuma malaman addini ko da sun mutu a rayuwar su an bai mutuwa nan to ruhi yanda ruhi yake da ta cewa a rayuwarka to haka qur'ani yake da ta cewa a rayuwarka da makomarka kar ka zama jahilin qur'ani duk yanda za a yi ka warewa kanka lokacin fahimtar qur'ani wannan dole ne to Allah ya ce ruhan min amrina ma kunta tadari malki tabo lil iman da can manzo Allah baka san me tauhidi ba baka san me imani ba kafin amma wahayi kenan walakin ja Allahu nuran Allah ce muka maida qur'ani ya zama to haski na hadibi man nasha'u min ibadina miki shiryar wanda muka so da wannan hasken cikin bayin mu Allah ya san mu na cikin su wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratil lahi alladhi lahu ma fis samawati wal ard ala ila allahi tasirul umur Allah ke cewa wa innaka tabbas haqiqa la tahdi wallahi kana shiryarwa ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki madidici ashe bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine zama a tafarki madidici tunda Allah sai da yi rantsuwa koda Allah bai rantsi ba haka ne amma dan me kokonto ko shakka a kore mai wannan kokontar da shakka Allah ce tabbas haqiqa manzan Allah kana shiryarwa zuwa ga tafarki madidici siratillah irin tafarkin Allah alladhi lahu ma fi samawati wal ard wanda duk abin da ke cikin samai da ƙasa shine ya mallake su ala ila llahi tasirul umur cewa ku tsaya iya ga Allah duk ƙarshen al'amura iya ga Allah makomar al'amura duka tana ga Allah anan an ce wa innaka latahdi ila siratil mustaqim a wata sura kuma an ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya hadi man yasha a cikin suratul ankabut to sai malami suke cewa ita hidaya din nan nau'ani shiriya nau'i biyu ce akwai hidayatu tawfikin akwai kuma hidayatu irshadi hidayatu irshadin shine aikin annabawa da malami masu wa'azi shiryarwa ta nusarwa ku bar kaza ku bar kaza ku karba kaza baki ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza da kyau wannan shine aikin annabawa kuma shine aikin malaman addini an fahimta kuma dewa sun shiru ta wannan hanya dewa sun bar aikin zunubi sun hau kan arkiyai amma daukan wa'azi a sashi a zuciya jiki yayi aiki Allah ne yake wannan shine hidayatu tawfikin shiryarwa ta gamu daga tar amma wa'azi ka dau wa'azin kai aiki a ce abu kaza ba kyau ka rabu da shi da can baka abu kaza a ce da kyau ka je ka aikata to wannan Allah ne yake wa bawa shine hidayatu tawfikin da hidayatu irshadi to anan manzon Allah Allah ya yi rantsuwa iyaye hidayatu irshadi can kuma Allah ya ce hidayatu tawfikin ba aikin gaba ne shine innaka la tahdi man ahbabta an fahimta siratal lahi allazi lahu ma fi samawati wal ard ala ila lahi tasirul umur shaykhul islam ibnu taymiya yake cewa a ita sunna ma kama alaihi dalil ash-shar'i duk abin da dalili a shar'ance ya tabbata annahu ta'atul lahi wa rasulihi yin wannan abin da'a wa Allah ne da'a wa manzon Allah ne wattiba asarar rasul da bin abin da manzo yazo ya bari a duniya an gane ko zahiran wa batina bin abin da manzo ya bari a zahiri da batini wattiba asabili sabiqina alawwalina min almuhajirin wal ansar tare da bin tafarkin magabata daga cikin as-sabiqin al-awwalin wanda suka yi tserere ne ya farko-farkon imani wanda su ne sahun gaba a karɓar imani a wannan al'umma daga cikin muhajirai da mutanen Madina ka shekul islam kamar a wannan maganar abin da yake so ya ce shine duk wanda yake so yanda ake ce masa wani ahlus sunna a duniya a lahira ma ya tashi a layin ahlus sunna to sai ya bi wannan ana fahimta baka abu sai da dalili me yasa kake kaza ga dalili me yasa ba ma kaza babu dalili an fahimta wannan dalilin kuma wanda ya tabbata daga Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan aikin da zaka yi kai kokarin bibiyar magabata na ƙwariya suka yi daga cikin sahabban Makka da sahabban Madina wannan shine tsayuwa akan sunna tunda su ne iban farko daga manzon Allah sai su an fassara alqur'ani an yi wahayi a gaban su manzon Allah ya yi hukunci a gaban su manzon Allah ya yi kaza duk a gaban su aka yi to kaga he su ne makofinmu na duba ya za a yi ibada bayan manzon Allah ya koma ga Allah malamai suka ce ittiba'u sunna huwa siratul lahi mustaqim bin tafarkin sunna shine bin hanyar Allah mai kikkiya duk wanda yake yin addini a tsarin sunna to iyakan tafarkin Allah madaidaici wanda kullun kake roƙon Allah ya shiryar da kai shi sau 17 amma baka sallar nafila ihdinas siratal mustaqim muna da sallar farilla raka'a 17 a kullun to kullun sai ka ce Allah ya shiryar da ni tafarki madaidaici sau 17 in ma baka nafila a rayuwarka to wannan tafarkin Allah madaidaicin da kake so Allah ya dora ka aka to bin sunnar manzon Allah shine tabbacin kana kan wannan tafarki wa alamatul qiyam alaihi ka gane kai ahlus sunna ne wanda kake kan tafarki madaidaici babbar alamar farko aqdu bil qur'an wa sunna aga duk abin da zakai kana ruko da alqur'ani da sunna duk abin da zakai mu'amalar iyalinka ce makota ne kasuwancinka ne aikinka na gwamnati leburancinka nomanka sasun sanya suturarka ya zamto duk al'amuran kana kokarin kwatanta alkitabu wa sunna to wannan shine alama kana kan siratal lahi mustaqim tafarkin Allah madaidaici wanda ba inda zai zame da kai sai aljanna bayan tsayuwa akan alkitabu wa sunna kuma ijlalihima da girma su ba abin da yake da girma a gunka kamar musuluncinka da manzanka da alquraninka ya zanto shine kafi bawa muhimmanci kafi bawa kariya da rayuwarka da dukiyarka alama ce din me wannan iya tafarkin Allah bare da shi wa taqdimihima ala kulli shay alamar kana tafarki madaidaici wanda zai kai ka aljanna shine ke ka gabatar da alkitabu sunna ala kulli shay yasa Umar dan Khattab aka ce wa kana waqafan inda al-aya duk inda Umar dan Khattab radiyallahu anhu ran sai ba ce ana ce masa qala Allah qala rasul zai mutu kamar an zuba masa ruwa kowa ya san inda Umar yake da zafi Allah ya halice shi da zafi rai amma duk inda aka ce mai qala Allah qala rasul wallahi tamkar an zuba masa ruwa haka yake duk wannan fukafukan abin nan fukafukan bacin sai su koma to amma kai ahli sunna ne ka zo kana ko sama da ƙasa za ta hadu wallahi ba zan bari ba kuma ƙarya kake in ga saman ta taho guduwa za kai an fahimta saboda ka ba a wannan ka zamto kullun me kake nema a dalili me kake nema nas kai hakuri Allah ya ce ko da ranka ya bace kai hakuri a gura bai daiwa Qur'ani ba za su rubu ka yafi yanzu ka karanto ayar yafiya wanda sai na Abubakar radiyallahu anhu Allah ya sauka da ayar kansa ka zamto mai afwa mai yafiya mai maida al'amura sallu sallu to lalle ilallah gabatar da alqur'ani da sunna akan komai to alama ce cewa kana tafarkin Allah madidici malaman nan guda hudu Imam Abu Hanifa shine na Umar bin Sabit da Imam Malik bin Anas da Muhammad bin Idris shine Imam Shafi'i da Ahmad bin Hanbal Allah duk ya kara musu rahama duk sun yi magana akan bin tafarkin sunna Imam Abu Hanifa na Umar bin Sabit yake cewa idza sahha alhadith fa huwa madhhab duk inda hadisi yake to wannan shine matafiyata inji Imam Abu Hanifa indai an ce yau ga ingantaccen hadisi daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama to ni tuni dama na kauro ina gun agun za ku same ni kaga a ce ba wani ra'ayi na Imam Abu Hanifa da za a ce ya ci karo da sunna babu shi an fahimci wannan tuni ya zarewa kansa igiyar zargi ya ce duk abin da aka ce nayi ko ina tafiya a kasa kan hadisi nake in kun ga ban zo da shi ba to ban fahimce ba ko ilimi na bai kai shi ba amma ko bayan bana nan in hadisi inganta daga ma'aikin Allah gun nake maganar sai ingantacce ga tana a cikin littafin malam Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijra Allah ya kara masa rahama yake cewa inna ma ana basharu ita ni dan adam ne kwatankwacin ku aqta'a wa usi ina kuskure ina yin daidai amma yace fanzuru fi ra'ayi ya ku bayin Allah ku yi sam ku duba duk abin da aka ce muku Malik ya faɗa duk abin da aka ce ra'ayin Maliku ne to ku zuba ido kuma yake kyakkyawan nazari kullama wafaqal kitabu wa sunna fuku duk abin da aka ce ra'ayin Malik ne ku auna shi a mizanin dacewa da alkitabu wa sunna in ya dace da alkitabu wa sunna fa ku zo ku rike shanu biyu an fahimta wa kullama khalafa alkitabu wa sunna fatruku duk abin da ya saba wa alqur'ani da sunna ku yi watsi da shi inji Imam Malik a ce kaga masu fakewa da mazhabar malikiya sai ta bid'a sai sun yi hisabi da Imam Malik alahira an fahimta kun san dewa ana fakiya da wasu bidiyoyin a ce ai malikiya muke bi mu yan malikiya ne kuma wallahi ƙarya ne ga dai abin da Malik ya faɗa da bakinsa duk abin da ya muwafaqar kitabu wa sunna anan nake ku rike shi abin da ya saba wa alkitabu wa sunna ku yi watsi da shi ba aiki na ba Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama yace wa amma man tabayyana lahu sunna duk wani wanda sunna ta bayyana gare shi aka karanta masa yaji ya gane ya fahimta fa zanna anna ghayraha khairu minha kuma yake zaton wani sunna shine mafi alkhairi akan sa ba sunna ba sai ce fa huwa dallun wannan mutum batacce ne ya bace wa hanya madidiciya yace mubtadi'un dan bid'a ne kai yace bal huwa kafirun iya iya mazama kafiri a ce yau ga ingantacce sunna ta bayyana a gare ka hadisi ingantacce an karanta amma bayani amma kana ganin one of yafi wannan to shekul islam ya ce kai ka bace wa hanya madidiciya an bayyana wannan Allah yana cewa fala wa rabbika la yu'minuna
fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu
ثم لا يجد في أنفسهم حرجا
مما قضيت ويسلموا تسليما
الله sai da rantsuwa yace fala wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka shi manzon Allah rantsuwar ma da Allah yake game da shi daban take a ce la amruka fala wa rabbika duk irin wannan Allah yake rantsuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ina power bika lanas'alannahum ajma'in an gane ko Allah iya irin wannan rantsuwa domin kamba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ina rantsuwa da ubangijinka la yu'minuna ba su da imani Allah ya kore duk mutanen duniya imani yace ba su da imani duka sai ce hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum abinda zai dawo da su kan turbar imani na farko su hakimtar da kai akan duk abin da yake gudana a junansu duk abin da ya taso na mushajara rashin fahimtar juna wane ya ja can wane ya ce kaza to manzon Allah ya zama hakimi ya zama mai shari'a duk musulmi in bai yarda da kotun manzon Allah ba to ba shi da imani insha Allah bayan wannan summa la yajidu fi anfusihim haraja sannan duk abin da manzo Allah ya hukuntar da al'umma sai sun ji ba wani kaikai a ransu manzo Allah ya hukuntar da kai ka ji haka lafiya kalau manzo Allah ya hukuntar da kai ko suna ta hukuntar da kai ka ji kaikai ka ji baka so to alama ce ta rashin imani sannan Allah ya ce wa yusallimu taslima sannan ku miƙa masa wuya miƙawa wani sahabi wata rana ya je gidan dan uwan sahabi yayi sallama aka amsa sallama yace adakul na shigo sai mijin yace a'a ba za ka shigo ba sai dawo gida da ya dawo matarsa ma ta gane iya cikin annashuwa da farin ciki yi wala me baro haka yace wallahi yau ayin qur'ani ta yake a kai tunda Allah ya ce in kun je gidan mutum ya ce ba yanzu ba in kila ku murji'u farji'u wa azka lakum yace dadi nake ji aya ta yake a kai na to sai ka zama to kai haka ni haka muka zama ahlus sunna hadisi ya aikata ka aya ta aikata ka ji lafiya kalau shine alama zama a kan sunna al'amarin gidanka ne mu'amala da iyalinka ne kasuwancinka ne aikinka ne na gwamnati ko dawanka ne leburancinka ne ya zama to kai wani abu da kake gani ga samu ya taho amma ce suna ta hana wannan samu wallahi ka ji dadi a ranka har baka da musiba to wannan shine alama ko kuma tabbas kana da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima ya ƴan uwa duk da cewa na ga lokaci ya fara hararar mu kuma ga manyan malamai mun taho da su akwai wa'ansu abubuwa akalla wanda zamu dan bida su a gurguje wanda suke nuna cewa mutum iyakan tafarkin sunna an fahimta daga ciki akwai al-aqidatu sahiha zama akan sunna baya yiwa da gurbataccen aqida sai kana da aqida ingantacciya ta manzon Allah da sahabbai aqida ita ce rai a cikin addini duk wanda ba shi da aqida to ba shi da addini an fahimta wannan yanzu to aqidar ka tsaftatacciya ce ba kawarijanci a ciki ba mu'tazilanci ba jahamiyanci ba allantar da komai ba kafirta wani dan baya ra'ayinka a addini ka tsaftace aqidarka tana bin doran alkitabu sunna da sahabbai to wannan shine al'amari na gaba daga cikin rayuwarka a cikin sunna wal ibada al mukhlasa abu nabi kuma ka dinga ibada dan Allah ba dan aibe ka ba da zagi da yabo duk ɗaya ne haka mamal Abubakar mamar gumi ya fada da yabo da zagi duk ɗaya ne ya zama to ibadarka dan Allah kake ba dan ka bata wani ba, ba dan ka dadada wani ba. Allah kare yake ibada dan shi, kuma shi zai karba, shi zai bada sakamakon ta. Ba a sallah dan wani, ba a wani abu da karatun Qur'ani dan wani ba a yi, ba a kaza dan wani, duk abin da ya shafi ibada dan Allah yake. To ahlus sunna mu dinga tsaftace ibadar mu dan Allah. Abu na gaba al-akhlaqul fadila, ya zamto muna da dabi'u kyawawa, gaskiya, rukun amana, haƙuri, taimako, afuwa, juriya, kyauta, sadaka. An fahimci wannan? Duk wanda iya tawazi'u, duk wanda iya cin al-akhlaqul fadila wal afu 'anil nas, sannan mu dau wannan afuwa wa mutane, mu dau al'amarin afuwa wa mutane, wal afina 'anil nas. In amma kai afuwa, wali afu wali sa, ka yafi ka kauda kai, sai Allah ta'ala ya daga ma darajarka. Abu daga ba at tawakkulu 'ala Allah. Ahlus sunna ba mu da abin dogaro in ba Allah ba. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin wa man yatawakkala 'ala Allahi fa huwa hasbu. Abin dogaron mu Allah, tsantsanta dogaron mu ga Allah yan uwa. Ba a dogara ga wani, duk wanda ka dogara ga shi ba Allah ba ɗayan biyu ne, ko ya kare ya bar, ko kare ka bar shi. Amma wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut, kai dogaro ga rayayyen nan da baya mutuwa, shine Allah. Wal akhdhu bil asbab, ahlus sunna dole mi al akhdhu bil asbab. Kana son kudi yato tafi kasuwa, ino ma ikiyo, in akhdhu bil asbab. Aga kana son ilimi yato tafi makaranta, je ga wajen malamai kai karatu, shine al akhdhu bil asbab. Domin komai Allah ya sanya masa shay'in sababa, kowanne akwai hanyar da zaka bi ka sabi shi. Bin hanyar ba shi bane samu, a'a, bin hanyar ruko da sababi ne, kamar yadda Allah ya umarce ka. Nawa ne za a tafi kasuwa? Amma wanda zai samu kaɗan daga ciki. Amma shi wanda ya tafi ya yi riko da sababi ne, amma Allah bai kaddira zai samu ba ne. An fahimci wannan? Saboda haka duk abin da za ka yi ka zama to kana da al-aqdu bil asbab. Abu na gaba al-qira'atu wal amal, ahlus sunna mu zanto masu karatu da aiki. Mun karanta mu yi aiki, mun karanta mun fahimta mu yi aiki. Kar mu dinga karatu amma ba a ganin canji a rayuwarmu da iyalanmu, wannan ba daidai ba ne. Abu kaza ba sunna ba ne, to a ga ba kai ba abin. Abu kaza bid'a ne, ya zamto ko kusa da shi ba ka zuwa. Abu kaza ya tabbata sunna ne, a ganka a kan abin iyayenka. To shi ne qira'atu wal amal. Abu na gaba talabud duniya wa mara'atul akhirah, ahlus sunna dole ya nemi duniya domin karewa kansa, mutunci da addininsa. Ku yi kasuwa, ku yi noma, ku yi kiwo, ku yi ayyukan da za ku samu alkhairi, amma kana duba ɓangaren lahira. Abin da ya haramta in kasuwanci ne kamar riba, ka guje mata. In aikin gwamnati ne kamar cin rashawa da hanci, ka guje masa. Al-ghus, ka guje masa. Duk abin da shari'a ta hana, to shine mura'atul akhira. Hanyar nan ka kula da gefe da gefenta, ka tsaya a tsakiya, fastaqim kama umirta. Duk abin da aka ce ya saba wa Allah da manzon Allah, ko mun samu da zaka yi a kansa, kada ka bi shi, kai watsi da shi. To wannan alama ce ta mutum iyakan tafakin sunna. Abu na gaba tanfizul haqq ma ihtiramin nas, ahlus sunna bai tsoron fadar gaskiya, amma fadar gaskiyarsa tana cike da girmama mutane. Kuma ahlus sunna baya wa'azi da zagi ko habaici, ba aikin ahlus sunna bane. Amma in dai laifi ake, ka fito ka tsage ka ce abu kaza ba daidai bane. Harkar cin rashawa da riba haramun ne, kaga duk wanda ya ji in kana ci sai ka tuba. Zinace zinace haramun ne, harkar luwatsi haramun ne, ƙarya, hasada, duk shari'a ta hana wannan, amma ba tare da cin mutuncin mutane ba. An fahimci wannan? Faɗar gaskiya tare da girmama mutane. Ka tuba, duk laifinka in ka tuba Allah zai yafe maka. Kana jawo mutane, kana nuna musu ƙofar tuba a guda take. Babu tawba mafito. Qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Ko da mutum iya zunubai, ku dinga faɗaitar da shi ya tuba. Tunda Qur'ani tuban Allah yake tallata mana, wa inni lagaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma hatada. mu yi kokarin sanya wa mutane farin ciki wajen nuna musu rahmar Allah a kusa. Bashiru wala tunafiru, yassiru wala tu'siru. Ku sauƙaƙa wa mutane, kar ku takura musu. Ku dinga albishir aljanna kusa kusa, kar ku kori mutane daga addini. An fahimci wannan? Hubbu sahaba wa hubbu ahlul bait. Su ahlus sunna suna san sahabban manzon Allah, sannan suna san ahlul bait rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ba sa bambancewa. La nufariqu bayna ahadin minhum. Ba za mu ce mu ahlul bait ne namu mu zaki sahabbai ba, ba za mu ce mu sahabbai bane namu mu zaki ahlul bait. Ahlus sunna ba sa ba, dukkan muna son su, kuma kowanne mun san matsayin sa a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunna yajtanibuna al-ma'asi, duk inda ahlus sunna yake to za a ga iya kaurace wa saban Allah. Duk inda ake saban Allah gefe gefe yake bi. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna wa idha katabahum al-jahiluna qalu salam. Duk inda daga ana wauta to ahlus sunna gefe gefe yake bi, baya kutsawa cikin barna. An fahimci wannan? Can masu lido ne, can masu karta ne, can ƴan ƙwallon ƙafa ne. Kai kuma baka da iko kai musu wa'azi su nena, ko kusa da su ma kar ka je, ka bi ta gefe kai da jarka. An bayyana wannan? Ahlus sunna duk inda aikin alkhairi yake iya so iya cakuɗa a yi da shi. Duk inda ake aikin alkhairi, an faɗa ma ba a faɗa ba, in dai alkhairi ne ka ba da gudunmuwar ka da gwargwaron ikonka, dan baka san aikin da Allah zai karɓa ma ba. Ahlus sunna qaumun sara'iruhum naqiyya. Ahlus sunna zukatansu a tsabtace suke, ba su da ruku na mugunta ga kowa, ba su hasada ga kowa, ba su baƙin ciki ga kowa. Ana so ka maida zuciyarka naqiyya, a tsabtace kana yi wa mu'mini da ton alkhairi. Wa aradu anil jahili kad yabtaru, duk inda jahilai suke takabburanci to ahlus sunna iya kauda kai daga gare su. Akadu la afu an amman asabahu, amman asahu. Ahlus sunna suna afuwa ga duk wanda ya saba musu a fahimta, a mu'amala, to suna karɓar afuwa su. Ahlus sunna suna da haƙuri, suna adanta rayuwarsu da haƙuri, wal hilm da juriya a cikin haƙuri din, wa tawakkul. Ahlus sunna masu dogaro ga Allah ne. Illatu dhahik, ahlus sunna suna karanta kyakyata dariya. Wa illatul farhi bi hadhihi dunya, ahlus sunna suna karanta farin ciki da wannan duniyar. Duk abin da ya samu to sai a yi takatsan, a gode wa Allah, a nuna farin ciki, amma ba ta da wuce iyaka ba. Ahlus sunna za gan suna sallah a jami'i, duk ahlus sunna za gan yabe wasa da jami'i. Wa fi iqamati ta'a wal birr wal wafa, ahlus sunna duk inda yake iya tsaye da da'a wa Allah da manzon Allah, iya nagarta, sannan iya cika alƙawari. Wa kaffu alsinatihim, ahlus sunna duk inda suke suna riƙe harasunansu, ba sa zagin kowa, ba sa aibata kowa. Wa hibdu ma zahara aw ma batana hibdan, da abin da ya bayyana da abin da ya koyi suna kokarin kiyayewa. Wa da'watu nas ila Allah bil ilm wal hikma wa rafiq, ahlus sunna suna kiran mutane zuwa ga addinin Allah da ilimi, ba da molanka ba. Suna kiran su da hikima, kuma sannan suna kiran su da tausa salafazi. Da ƙarshen ƙarshe, ahlus sunna akwai wasu miyagun ɗabi'u da ba za ka gansu a kansu, in ma kana kansu ka yi ƙoƙarin tuba ka bar su, don ba su da alkhairi. Na farko daga cikin miyagun ɗabi'u na akwai ƙarya, alkazib, ka guji ƙarya, ba alkhairi ba ce, ba alkhairi a cikin ƙarya. Alhasad da hasada, at-ta'assub da ƙabilanci, wal adawatul muslim da gaba da musulmi, at-takabburu da girman kai, alkiyana da ha'inci, annifaq da munafirci. Gham ki ko munafirci ne gamdun nas, a girman kai ka F1 shine gamdun nas, wa batarul haq shine gamdun nas, raina mutane, sannan kuma da watsi da gaskiya. Ahlus sunna duk inda ya gaskiya iya karbarta. Al-hikmatu dalatul mu'min aina ma wajadaha akhadha, duk inda ya ganta ka rike da mata kace. To a takeice ƴan uwa, wannan shine tsarabar da muke tafa da ita akan mu tsantsanta gida, mu gyara gida. Idan mun gyaru sai mu ji daɗin fita waje mu yaƙi. An fahimci wannan? Mu gyara, mu gyara mu'amalarmu da iyalanmu da maƙotanmu da masallacinmu, komai mu ajiye shi akan ilimi. Duk abin da za ka yi ka yi akan ilimi,
an fahimci wannan in baka sani ba ita tambaya fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun Allah ta'ala ya mana albarka wannan unguwa ta galliba da arewa Allah ta'ala ya kara mata albarka ya kara mata tsaro da kariya dukkan wani alkhairi da Allah yake rabawa a garuruwan mutane Allah ya kawo wannan gu dukkan wani sharri da Allah yake kawo da shi daga gurabe bayin Allah masu nagarta muna roƙon Allah ya kawo da shi daga nan wannan masallaci Allah ya kara masa albarka da mahukuntan masallaci da ahlus sunna wannan unguwa da shugabannin su duka Allah ya kara musu albarka shugabannin mu na kungiya tun daga ƙasa jiha local gamman Allah ya musu albarka Allah ya riko da hannayen su ya dora su akan gaskiya malaman mu da muke tare da su Allah ya kara musu lafiya da albarka Allah ta'ala ya mana jagora ya riko da hannayen mai kai mu gaci lafiya Allah ya jikan mahaifan mu ya musu gafara da rahama Allah ya shirya mu da zuriyar mu ya dora mu a tafarki madidici Allah ya ba mu da muna mai albarka Allah ya ba mu da muna mai albarka marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarinka daga sharrin duniya da lahira fa subhanaka allahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh